haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Zamu kawo muku shirin Ina zamu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina zamu je.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina zamu je matasa. A cikin shirin namu na wannan mako, zamu yi dubi ne akan hutun dole da aka baiwa yara a makarantu sanadiyar COVID-19. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, zamu yi dubi ne game da hutun dole da aka baiwa yara a makarantu sanadiyar coronavirus da kuma tanadi da iyaye suka yi wajen baiwa ƴaƴansu ilimi daga gida. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta hira da wasu iyaye game da ra'ayoyinsu akan wannan batu na hutun corona.
Ta sunana Jibrin Bala Ismail Gandin Albasa.
Sunana Abubakar Ayuba Bakin Central Hotel.
Sunana Yakubu Garba Basirka.
To yanzu gashi a wannan dogon hutu da ake yi ɗalibin yara suna makaranta suna gidajensu, a matsayin ku na iyaye ya kuke karewa da yaran wajen basu ilimin, shi suna zaune ne haka ko kun yi musu wani tanadi kafin wannan su yi?
Eto yara a mustanadi tanadi kuma wanda dama normally ana yi tun dama can tun kafin a bada hutu, duk lokacin da yara asuba ta yi aka tashi suka yi sallah, so ana zuwa bayan azkar ana koya musu lesson.
Kana
ka tsarin ki? Ana tsarin. Muna koya musu lesson, muna yin kokarin assignment da aka basu
a
yadda za su. A akwai yayyansu. Da can kafin su su yi ni nake koya yayyansu, amma yanzu yayyansu ka taso su suke koya musu.
Duk bayan
sallar asuba. Kafin karfe 7 lokacin makaranta.
Kenan da aka tafi wannan dogon hutu abinda ka dinga yi kenan.
Idan ma can abin da na saba yi shine ci gaba da yi. Kamar yadda nake da.
Ka ji shi abinda yace kai ya naka
tsare. Ni da ma farko dai alhamdulillah. Mai daki na tana kula kware da gaske, kuma kafin ma ayi hutun a makarantar su an ba su homework daywa. So mai daki na ta ci gaba da yi bata kulawa akan homework din, sannan kuma ta kan dan dora mata wasu abubuwa da sauran su na makarantar boko da islamiya, duka ƴaƴana abinda mai daki na ta yi kenan.
Kenan boko yadda ilimin su ya katse ba?
A gaskiya ba mu yadda da wannan tsarin ba, amma muna fata kuma muna sha neman gwamnati ta kawo gudunmuwa akan ya za a ci gaba da taimakawa yaran da ba su samu damar yin wannan abu, samu damar yin wannan abin da iyayensu za su ci gaba da musu a gida ko yayinsu ba.
Kai ma haka kai?
To ni dai abin da nayi lokacin da yara mun dawo daga sallar asuba, za mu dan yi karatu haka da wannan. To daman akwai makociyarmu haka malama ce, zan tura su suna dan zuwa dai tana dan abin nan din.
Daman haka ake ko sai da wannan abu ya faru?
Eh gaskiya sai da wannan abu ya faru muke dan tura su ake wannan abin, amma da din dai sai dai hammock dai mu wanda ba mu gane ba za mu tura su je su.
To ina batun idinya na yara?
Eh kiriniya dai yara ba za ka hana su ba, dole ne sai sun yi, amma ya kamata gwamnati ko kuma wasu shugabanni a unguwanni ko layi ya kamata su dauki wani mataki wanda za a samu koda wani gida ne mai dan farfajiya ake dan ci gaba da koyo da yara, saboda yara a gida babu makaranta, allo babu islamiya, babu boko, akwai hadari zaman su a gida kwarai da gaske.
Amma ita a kamanta cewa a dokar da aka saba a san a yi taron da ya wuce mutum 25.
Eto koda a ce a layi za a samu yara 25 a koyar da su, wani layin ma a samu ana musu wannan, za a dan rage wani abu mai kon zaman ba a komai.
to kai
to shine yanzu game da ci gaban ilimi ita gwamnati kamata ta yi abin da tsari duk abin da gabata yi shi tsakani da Allah babu sarrai babu sawa na abu a zuciya akwai da yaushe gwamnati ta so tana yi abin ta takan yi burin-burin me kun ayi abu yawwa burin-burin a dinga me kun ayi tashi ayi abu kai tsaye zuwa ga talaka komai iyakan su yake karewa kamata yi yanzu koda
iyakan su tana yaudara kenan
yawwa kwarai da gaske abin akwai yaudara a ciki but they are not straightforward abin da na faɗa haka yawanci abin da ake faɗa a media a radio da television ake faɗa talaka ba shine ainihin abin da yake faruwa ba ainihin abin da yake faruwa daban abin da ake faɗa daban
aka ce a media daban kuma me yake
yawa kamar yanzu misali nan gurin an ce za a taimaka wa jama'a da 20,000 maimakon a nemi VPN din mutane a nemi account din mutane a tura musu an ce wai local government 15 za a je an je local government 15 har yau ba za ki samu mutum daya wanda aka samu aka bai kuɗin nan ka gashi ido da ido ba kuma an ce wai cewa abin sirri ne ba a so a faɗa ba a so a gani taya abu na jama'a na ƙasa
kaji ai ka ga ya tashi daga sirri
to ai da naji labari na ji a radio za a bayar amma ban ga wanda aka baiwa ba banga wanda aka baiwa ba kuma na ne mun gani ban gani ba wannan ku abu tunda taimako ne na ƙasa bambanci ka da mutum ƙasa kai ma'aikaci ne na gwamnati shi ko yana zaune yana kasuwanci ko yana wani abu daban shi ne tsakanin bambanci ku kawai yawa
kace gwamnati abin da take faɗa daban kuma tanadin nata yawanci na masu hannu
yawa kwarai da gaske shi ne misali tsarin ba da ilimi har abada ake kawo misali da makarantar gwamnati da makarantu private na tsaka-tsaki wanda yake da sarari zai dauka ɗansa ya kashi private school wanda kuma bai da sarari zai dauka ya kashi makarantar gwamnati aji ne wanda ake tara mutum 150 class 1 wani 120 wani mutum 200 ma wanda ya za a yi mutum 1 zuwa ce ya koyar da mutum 200 ta yaya aljani ne shi ta yaya zai koyar da mutum 200 ta yaya za a yi su gane ta yaya zai yi basu assignment ta yaya zai yi marking ta yaya zai gane wannan yana fahimta wannan baya fahimta wata hanya zai yi bi
ya kashe ganin gwamnati ya kamata ta yi a yanzu
abin da nake so gwamnati ta yi ta yi abu tsakani da Allah in za a dauko kujeru a sa yara a dauko in za a kara ajujuwa a kara
to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu ci matasa don jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Baraka Bashir da Julie Lagos Gresham ta haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya assalamu
da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Mu'azu da shirin ya mace
jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu
me yasa wa'ansu mata suke rashin kyautatawa yaran da ba nasu ba musamman ƴaƴan miji
kamar yadda musulunci ya horar da mu idan baki son abu karki wani annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana hadisin sa ingantacce cewa imanin ɗayan ku ba
to barista amina
sai ka so da wanga abinda ka so kanka ni ina ga in kina so ƴaƴan ki samu rayuwa mai kyau to ki inganta rayuwar wani akwai wata mata da na sani tun kan a haife mu da almajirin da yazo unguwa ita ce uwarsa ana nan daga cikin ƴaƴan da ta haifa na cikinta Allah ya kaddara ya tafi Ghana karatu shekararsa 8 a Ghana bayan ya dawo ake tambayarsa me yafi maka dadi har ka je Ghana ka zauna yace a iya shekara 8 din nan sau biyu na sai abinci wata mata ce take yin abinci
yace zo ana na farko na jikin ta wa in ci mata suke rashin kyoto wace ce ma na
daga dawowa sai ce kai yaro daga inda ka zo sai ce daga
halin ki ne aka masa
sai ta ce masa amma ni kana kama da wani ɗana shi isa ni
ina kawar
ya ci to daga yau kin zama mama tun daga rana ya je da kuɗi ya bata ba ta karɓa har ya gama karatu shekara 8 bata kuma karɓa kuɗin abincin sa ba tun da ta karɓa su yanzu ciyarwar da mahaifiyarsa Allah bai dawo da shi da kansa wata ran ya gama karatu ya shirya zai je ya gaishe ta aka ce bata da lafiya matan nan da ya je akan cinyar wannan yaro ta rasu to kin ga irin wannan ai ba sai ka bukata an maka bayani ba, in albarkar rayuwa kake nema sai ka kyautata wa dan wani kuma sai ka gyara rayuwar wani to ya ba a amfana to ban ga dalilin da yasa zaki mutunta ko ki bakin hali har ta kai ga cutarwa sau da yawa abubuwan da suke ja wannan babba yawan mutuwar aure laifi bai taka karya ba shi da mijin da matar kun kasa hakuri da rayuwa kusan me matsala kuma da ƴaƴa a duka idan ta kamar ki miji ya ki kula da ke da hakkinki ne wahalar da ta kore ki ita ce za ta bar danki ya zauna ita ma wacce aka auro sau da yawa rashin kyautata mata da ake magana sai ya jawo ba ta jin dadin zama da miji sai ta dinga hantarar wannan da ta ga babu ma dalilin da yasa za ta dinga kular da dan soyayyar da ba ta samu a gurin mijin bane sai ta huce akan ba me yasa kuma sannan ba dan nan ne yayi miki le yara suna shiga mawuyacin hali a rayuwarsu dan haka ya zama wajibi akan mata mu shiga hankalin mu mu daina huce haushin da maza suke mana akan yayayen mu ka daina kallon kanka a matsayin bana jin dadin zama da ita shi isa na rabu da ita nan ina kan ce maza suna da bakin san kai idan ka ce bana jin dadin zama da ita shi isa na rabu da ita to da ka fitar da ita ka kore ta ko ka sake ta ƴaƴanta ne su kuma waɗannan ƴaƴan da ta fitar ta bari su ne za su ji dadin zama da uwar wani ya kamata maza su dinga wannan tunani in za su yi saki su kalli ƴaƴa su tausaya musu dan ƴaƴan abatta dinga sauke waɗannan hakuna gurgurdan iko musamman bangaren ciyarwa da shayarwa da tufatarwa sannan kautata ma'amalar zamantakewa da wannan nake so in ce mata su ƙara hakuri su ne da ragamar kuma su ne Allah ya dorawa nauyin rukun mata da ƴaƴayensu
to barista Amina da dama zaki ji ana cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne amma bisa dukkan alamu a faɗi ake yi ba a aikace ba
duba da irin abin da muka tsamu kanmu a ciki wannan karin magana mun yi hannun riga kwata-kwata da wannan da mata sun fita daga siffar da Allah ya halicce su ta mata inda aka san mace mace mai tausayi ce me yasa mace take da tausayi saboda ta san nauyin daukan ciki ta san zafin haihuwa ta san wahalar raino shekara kusan biyar zaki sai danki ya ga dama zaki bacci me yasa ake cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne saboda mace ita ce har danta ya girma ya koma ga Allah ba ta gama tarbiyarsa ba irin muguntar da ake yi ta yawa a dora wa yara talla wanda wallahi zan iya rantse miki ba tare da nayi kafara ba kusan kashi 85 ko in ce ma miki kashi 90 nau'in da ake dora wa tallan nan wallahi ba sa tsira da mutuncin su idan kin san ciwon da ai bai kamata a ce mace ta yi haka ba banda wannan zaki ga akwai nau'in azabtarwa ta rasa ta bada abinci ba za a ba yaro abinci ba akwai ta tsangoma a tsangome shi a kyare shi a hana shi walwala a ciki akwai ta inda zaki kai ma ki ga mace ta zama ta mayar da ƴaƴan mijinta ko ƴaƴan rukunta sun zama kishiyoyin ta ana fito na fito kamar yaki wannan ba ɗabi'ar mace bace mu Allah yanda ya halicci mata mun sauka daga kan halittar da mana mun sauka daga kan tarbiyyar da Allah ya dora mu akai ta tausayi da jin kai idan mace tana son ta hada a Allah cikin rahama mutuna cewa akwai wani guri da za mu kwanta a cikin kabarin mu ya kamata wannan karin magana na cewa ciwon ƴamace na ƴamace ne da kuma karin magana cewa dana kowa ne a cikin gidajen mu na kasashen Hausa ko in ce ma kusan Afrika gaba daya wannan matsalar tanana babu gidan da zaki shiga kiga babu irin wannan nau'i na azaba nau'i na rashin mutunci da ake yi wa ƴaƴan riko yaro ya kasa samun kwazo da hazaƙar da ya kamata ya samu a cikin makaranta yaro ya kasa samun walwala da basira da fikirar kirkira da wasu abubuwa duk yaro ya rasa saboda wannan muzantawa da azabtarwa wannan abin da ya zame wa kowace ƴamace a cikin kokon zuciyar ta ne mata ciwo musamman mu da muke gani da idanunmu rashin imani da mata suke matana cewa yanda kika haifi danki kike san shi haka ita ma wasa ta haife shi take sansa yanda kaddara ta sa uwarsa ko dai ta mutu ko dai aka sake ta ke ma wannan kaddara baki wuce ta ba sannan na duba mu ga zaki ga kusan wata so mafi soka na yaran da aka azabtar da su daga karshe Allah yana zuwa yi musu wata falala ki zo kina jin kunya saboda haka nake jin hankalin ƴan uwa na mata wannan abu ne wanda idan mace ta bari zai tasirinta a zuciyarta kaman in ce ciwo ne bai fi kan allura ba. Kowace mace tana da wannan kishin da san ƴaƴanta da san nata. Idan kika bari shedan ya ruruta miki ciwon gaba ɗaya zai nashi gaba ɗaya jikinki. Ki zamana muguwa babu alkhairi a jikinki ko ta ina. Ki rasa ma yanda zaki ki dena. Amma idan muka koma ga Allah ta hanyar neman ilimi, ta hanyar neman sana'a wacce take dauke miki hankali daga tunanin mugayen abubuwa da kika san zaki taimaki mai gidanki idan naira 10 ya bayar ki cika da taki 10 ki hada da ƴaƴanki da ba na ƴaƴanki ba ki hada ki ciyar da su suka nemi ilimi dan adam neman tuwa ne karatu ne kuma yake yawan tuna maka kai wane ne Allah ya faɗa a cikin alqur'ani fazakkir fa inna zikratan fa'ul mu'minin ku tunasar domin tunasarwa ta ne wa mu'minai amfani inda yayi tsatsa za ta yi kokari tana gyarawa
barista Aisha wani irin hali ne yaran da suke fuskanci wani nau'i na tozarta ko kuma na cin zarafi suke fuskanta idan suka girma
irin wannan suna gamuwa da illoli da yawa zaki ga yaran suna cikin damuwa an dakire musu kwakwalwarsu walwalarsu da tunaninsu ba su da yawan dariya kullun cikin tagumi da takurwa da rashin nishadi sana'a koyaushe a tsorace suke ko magana kike firgita za su koyaushe barazana za ta iya zo musu saboda suna tsoron duka kuma suna tsoron kar a hantare su kuma sannan sun san babu wanda ma zai so su sannan suna koye ƙarya da yawa dan haka duk yadda zaki da su ba lalle ki samu gaskiyar su ta fito ba saboda a tunanin su dole su koye halin da suke ciki koyaushe a rikice suke sai kin yi da gaske zaki gane matsalar waɗannan yara saboda babu aminci a tare da su ko kada sannan kullun suna tare da fargabar tashin hankali kuma su a yarintarsu ma abinda yaro zai baki tausayi da shi baya gane laifin sai ya aikata sai an dake shi zai gane ashe fa wannan abin ne aka ce ba a so to abin tausayi da yaro gobe ma maimaitawa zai yi shi yan so sunan shi yaro sannan idan ana azabtar da yaro musamman da aminci ba a bashi abinci a kan kari ko abin ga bashi baya koshi to wannan yana sa yaro dauke dauke in ba ai sa'a ba yaro ya dan fara dauke dauke karan da marike shi ta ga ya dauka za ta yi masa sunan barawo ta manta da ita ta jawo masa dauke dauke saboda shi bukatar sayunwa ta shika bani guri kwadayayyen banza kwalamamme duk waɗannan kalamai mu marasa dadi da ake ga yaro ba halinsa bane ke kika shuka masa da zaki bashi abin shi akan kari da binda ubansa ya kasa ya kawo kika dauka kika bashi kamar yadda zaki ba danki to tabbas yaro ba zai miki dauke dauken ba idan uwarsa na kusa za ta lallashe shi in babu uwarsa kuma za a dake shi daga nan kin koya masa ya zama wani iri ya kasa fahimtar waye shi fa yin kwanke ji kuma an masa duka to kin ga ba zai gane rayuwarsa ina ta dosa ba in kin ce kwadamamme ko yayi kwadayi ko yana zubar da yawu ya gani ko ya ga abun kwadayi a hannun wasu ko a makaranta ko a cikin sa'o'insa ki ga yana ta zuba ido yana nema kamar ya kwace yawun bakinsa ya zube to duke kika ja masa wannan idan ba a samu tartibiyar kula ba a makaranta in yaje ya dauki na wannan shikenan anti ta fara masa duka a fara masa hukunci na barawo shikenan in ba a isa a bata bi shi sannan yaro zai dinga kasancewa yana zama a waje musamman in ya kawo shekaru 10 zuwa sama zaki ga kwata-kwata zaman gidan baya san sa
anan zamu jalabalin shirin a cikin shirin ciwon ya mace ne wannan mako sai kuma makon gobe mu sake dawowa da wani sabon shirin a madadin dukkanin waɗanda suka taimakawa don nasarar wannan shirin musamman ma Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asala
kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum biyo ya Hausa sunana Muhammad Sani babban ranar mushagulo kalgan nan da ke. To Allah biyo ina son ku sanin da sakona ga mai girma shugaban kasa. Don Allah ya saki ƴan Najeriya gaba ɗaya kowa da kowa ya je neman abin da yake, abin da ya sha da kasuwancin su. Saboda kada wannan dokar ta tsara mishi bakin jini ga ƴan Najeriya. Kowa ya san yana iya kokari ne. Kuma sannan yanayi ne domin kariya daga cutar da ta taso domin Allah ya kawo mana sauki to 'yan Najeriya ba su fahimci haka ba
haka muna kira ga shugaban kasa don Allah zanzar ka Allah yayi hakuri ya baki Najeriya kowa da kowa je ne na abincin da zai ci.
Assalamu alaikum, mai magana malam malam ne ranan hula gole jihar Bauchi. Ina kira ga gwamnatin da suka sa dokar hana yawanci hana zirga-zirga to su taimakawa masu karamin karfin da ke zaune a gida. Kuma akwai masu karamin karfin da kullum za su fita ne samun abincin da a ci a ranar. Shi ke nan yau a girma a kara fita a nemo. Kuma wannan abin to sun yi. Sai a taimaka mu kuma na kira ga masu damar taimakawa na wannan yankin. Inda yau suke shi masu arziki ko kuma masu dama ko da baka da arziki ba wani iya da damar taimaka mai karamin gari. Su taimakawa irin wayannan mutane. Domin da mai karamin karfi a unguwar ko a makotanku ka sani. Sun ka ce musu irin wannan Allah zai taimake ka.
Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Abdullahi Zahid daga Damatar a jihar Yobe. To magana na Allah a Najeriya bai talaka haidai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga matsala ta Boko Haram, ga matsala ta coronavirus, ga matsala na cewa mutane su zauna a cikin gida kar su fita ko ina. To ina ga wanda sai gari ya waye zai fita ya nemo abincin da zai ci.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Daga Alhaji Manu dan uwa mai Allah na garin Jija. Jinjina da ban girma da tausayawa ga shugaban kasa ta General Muhammadu Buhari da cijon arziki mai experience da ya kikira noma da kiwo da kamfanoni suka farfado. Mun gode Allah, mun gode Allah. Yanzu taliya kowa ta gida ya kaci, mahi majority shinkafa ta gida. To da baba Allah bai ba ya experience ba ya kikiro da wannan abubuwa. Corona bala ta zo ya za ku yi.
Mai magana a wani mai kwaiga dankalin tuwa birnin Kudu a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Da farko muna jajinta wa 'yan uwa musulmi da jama'ar duniya ga baki ɗaya bisa wannan annobar da take faruwa a duniya. Allah kawo mana ƙarshen ta. Sannan muna kira wa hukumomi da jami'an tsaron da suke zuwa tsaye da shine kawai da duka ko cutar da al'umma masu ƙoƙarin neman na kansu da tsaron Allah. Domin da su duk ababen tambaya ne a wurin Allah. Ku yi ne dukan jama'a kuna cikin mutunci sakamakon sun mutu neman ɗan abin da ya fi. Musamman a kanan nan za a ga ruwan sha wahala yake. Ruwan da za ka gane cewa wata wahala yake. Amma mutum ya ɗan kai ne ɗan fiye wata wani ba wani in ya karya sun samu in ya samu abin karya ne ma. Bai da samu abinci ana ba. A yini Abubakar Garba ga kuma cikara ko madaki. Ra'ayi na shi ne a kan firayin Muhammadu Buhari. Ina roƙon shi ya sauri a gyara refinery na Najeriya da wutar lantarki. Kar ya sauka ba a yi wannan aiki ba. Kuma da hanyoyinmu a arewa da sauransu ba wani abu da aka ce mun nuna ni kaina na so ka na yi ta faɗa a kanka amma kwabo ɗaya na roƙe ka don girman Allah ba a turo mu ba a turo mu ba amma ni yanzu ba so komai ka gyara mana wutar lantarki da ainihin refinery da zama na muna sake mai mu da sauransu rashin lafiyar nan na coronavirus Allah ne ya gwada mu shugabanni cewa ba su fi ƙarfin Allah ba.
Assalamu alaikum. Mai magana malam malam ne zana hula gona. Ina kare yin wani Najeriya ko wannan dogo ko lokacin shi ka ara mana mu ji su sau da kafa. Amma fa kada mu dogara akan su za su kare mu a mu koma ga Allah mu gyara halayen mu. Mu roƙo su Allah. Mu roƙo su insha Allah Allah zai yi mana masu wannan din kan su kuma ina kira gononi ko ina kira ga malamai wanda suke tare da gwamnonin jihohi da gwamnatin tarayya su ba su shawara ko kana da kyau fa ka kara da wanka.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Ali Bakori Zeta. Ina kira ga shugabannin Najeriya su ji tsoron Allah su sani talaka Najeriya na cikin kangi musamman arewacin Najeriya. Ga azumi ga dama na ta hisana an sa mutane cikin kasu babu tattalin da an kai musu. Idan su suna ganin suna cikin wadata da walwala su sani talaka na cikin matsala.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru ƙarfe 3 agogon Ghana. sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Zangon FM.